الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد وديا تتبت بأن تبارك وتعالى تدك وني دنجي نيبو mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata nawa ga watan safar tara ga watan safar shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 2 ga watan 12 shekara ta 2014 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatul wasdiya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim wanda aka fi sanin sa da Ibn Taymiyyah Al-Harrani Allah ya ji kansa kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi sukan iya gabata na'am
wai kaman yara in sun tsari kuwa yan sun da su ke yi kuma da wani yan sun da su ne suna da
wai dan uwa ke cewa ya ji wasu daga cikin mata idan yaro yayi bawali idan za su yayyafa ruwa sai su ringa bismillahi shin wannan yana da asali ba shi da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in zaka gusar da najasa ba a shar'anta mana ba ambaton Allah subhanahu wataala an gane ko iya abinda zaka yi gusar da wannan najasa zaka yi ba maganar yin bismillah anan ba mahallin ta bane ba domin kasancewar ambaton Allah subhanahu wa ta'ala an shar'anta shi ne akan abubuwa waɗanda suke madaukaka masu daraja duk wani abu wanda yake mai muhimmanci to ana buƙatar idan mutum zai yi ambaci sunan Ubangiji subhanahu wa ta'ala to amma kasancewar wanke najasa ko yayyafa mata ruwa wannan ba shar'anta mana ba yin bismillah a wannan lokaci yanzu za a yi tambaya a ringa yin haƙuri kenan in an gama bayani kenan lokacin nan mutum yakan iya fahimtar cewa kenan wata tambaya tana iya biyo wa baya na abu nake cewa wai shin wai gozo ma idan ta karbi aihuwa ta karbita daga wajen mai aihuwa shin ita ma an shar'anta mata sai ta yi wanka ba maganar wanka a kanta ita kanta mai jegun wankan da aka shar'anta mata sai a lokacin da jinin diki ya yanki wannan shine wanka na ibada wanda Allah ya wajabta mata akan harshen manzon shi sallallahu alaihi wasallam an gane ku dadin fa'ida a nan wanda aka shar'anta masa wanka shi ne mutumin da ya wanke mamaci duk wanda ya wanke mamaci an shar'anta masa ya yi wanka wanda ku ya ɗau gawa an shar'anta masa ya yi arwalla illa kasancewar yin wankan da yin arwallar ba dole ba ne ba matsayin shi sunna ce mustahabba amma don guzo mata karbi aihuwa ba maganar wani wanka da aka wajabta mata da aka shar'anta mata za mu ci
kamar akwai wani mutum kaka na sunaye
wai dangane da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ta riba daya. Lalle hadisi ya inganta. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada yake cewa inna lillahi ta'ala 99 asman man ahsaha dakhala aljanna. Manzon Allah yace lalle Ubangiji subhanahu wataala yana da sunaye 101. Duk wanda yake diddige waɗannan sunaye sakamakon sa gobe kiyama ita ce aljanna. Ma'ana Allah zai shigar da shi aljanna. Amma kada mu fahimci kididdige waɗannan sunaye kawai tsantsar haddace su ko kuma karanta su kai kawo. A nan abinda ake bukata a farko ka karanci waɗannan sunaye, ka yi ƙoƙarin sanin abinda suka kunsa kuma ka yi aiki da abinda suka kunsa, sannan kuma mutum ya yi ƙoƙarin haddace su da karanta su yau da gobe. To wannan shi ne zai kasance masa sababin shiga aljanna a gobe kiyama. Kenan, don haka malamai abinda suka yi bayani akan ma'anar al-ihsa anan kididdigewa shine mutum ya zamanto ya fahimce su kuma ya san abinda ya yi kokarin yin aiki da abinda suka kunsa, sannan yana kai kawo akan su yau da gobe. To Ubangiji subhanahu wata'ala zai sakauta musu da gidan aljanna. To wannan lafazi shine lafazi wanda yake tabbatacce, sai aka samu ziyada kamar yanda yake cikin sunan Tirmidhi, sai ya fara zanuwa al-maliku awana ar-rahmanu ar-rahimu al-maliku 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 al-qudusu as-salamu al-mu'minu al-muhaimin, har zuwa karshen sa shine wato as-saburu awana ar-rashidu as-saburu ar-rashid. To wannan ziyada bata inganta ba, domin a cikin ta akwai sunayen da ba na Ubangiji subhanahu wata'ala bane, ma'ana ba su tabbata ba a cikin al-Qur'ani ko sunna. Wannan kari bai inganta ba, dan haka akwai sunayen da ba sunayen sa ba a ciki. Dan haka kenan, anan a takaice malamai sun gududdigin ayoyin Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin kokarin zakulo da waɗannan sunaye, suka tattaro su daga cikin Al-Qur'ani da sunna. Idan ka koma irin littafin da ake kiransa da suna Al-Qawa'idul Musla na Ibn al-Usaymin, Allah ya ji kansa, ya jiro waɗannan sunaye gaba daya. Haka idan ka ɗauki littafin da ake kiran shi da Qatful Jannat Dani na Abdul Muhsin Al-Abbad, wanda sharhi ne yayi akan muqaddima ta risala, shi ma ya jiro waɗannan sunaye, kowane suna kuma da dalilin da ya tabbatar da shi Al-Qur'ani ko sunna. To haka malamai sun bi diddigi sun fitar da waɗannan sunaye. Kenan, idan aka koma irin waɗannan littattafai, a nan za a samu kenan sunayen Allah subhanahu wa ta'ala 101 waɗanda suka tabbata a cikin Al-Qur'ani da sunna. Amma wannan na cikin wannan Tirmidhi wannan bai inganta ba, domin a cikinsu akwai irin su Al-Baqi, akwai irin su wannan Al-Qadim da irin su wannan, ga sunan dai sunayen da ba su tabbata ba ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin Al-Qur'ani ko sunna. Don haka kuma ƙarin bayani zai zo, domin littafin da muke ciki littafi ne wanda yake bayani game da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala da sifofinsa, wanda ɓangare ne daga cikin ɓangarori guda uku na tauhidi, tauhidul asma'i was sifat, wanda galibin wannan littafi akan haka yake bayani. Tambaya ta gaba, wata yarwa take cewa ta ji sanarwa daga ƴan uwanmu makwabtanmu musamman ɓangaren arewa musulmin Najeriya, sun nemi cewa duk inda ƴan uwa musulmi suke a fadin duniya su taya su neman wato Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yayi musu bala'in da suke ciki da wannan kunci. Sun nemi cewa ƴan uwa su taya su yin azumi kwana uku, Laraba da Alhamis da Juma'a. To shine take tambayar cewa shin yin haka ya dace, ya dace ma sunna ko bai dace ba? A farko abinda muke so mu sani, shi dai musulmi duk inda yake a fadin duniya, sawa'an a gabacin ta yake ko a yammacin ta ko a kudancin ta ko a arewacin ta, dan uwa ne ga dukkan musulmi. Duk abinda ya taba shi, shi ma ya taba shi. abin da ya samu musulmin da ke rayuwa misali a bangon duniya na gabas na musiba to ya taɓa musulmin da yake rayuwa a bangon duniya na yamma duk abin da ya samu dan uwanka musulmi na farin ciki to kai ya samu dole ka taya shi murna da farin ciki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisai ingantattu sun wuce a lissafa manzon Allah yake nuna mana cewa muminai duk inda suke tsintsiya ce madaurin ki daya abin da ya samu daya to ya samu dukkan musulmin duniya kamar yadda yake cewa al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka baina asabihi manzon Allah yace shi mumini ga dan uwansa mumini manzon Allah yace tamkar gini ne gini kwa manzon Allah yace junansa shi yake karfafar juna manzon Allah sai ya sarka tsakani ya tsotsin shi yayi haka kenan yana nuna mana musulmi duk inda suke a dunkule suke sannan a wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa masalul mu'minina fi tawaddihi wa tarahumihi wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idza ishtaka minhu ubun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma manzon Allah yake cewa misalin mu'minai a wajen kaunar juna da tausaya ma juna da tausasa ma juna manzon Allah yace tamkar gangan jiki ne guda idan wata gaba ba ta da lafiya to dukkan sauran gangan jiki sai ya kirayi junansa game da masassara da rashin bacci kaddara cewa ciwo ne ka ji a yatsa ta kafa ko ta hannu to dukkan gangan jikinka gaba kuwa gaba daya za su kirayi junansu yau fa ba lafiya masassara idan ta zo wani ban yatsa kadai za ta tsaya dukkan gangan jikin za ta hade shin idan rashin bacci ya samu zai shafi ne wannan yatsa ita kadai ita ce ba za ta yi bacci a cikin gabaɓuwan jiki rashin bacci nake ne bisahari wal umma gaba ɗaya kowace gaba za ta kirayi junanta yau ba lafiya wani abu ya samu to don haka musulmi duk abin da ya samu ɗan uwansu musulmi to su ya sama in na farin ciki ne su taya sa murna idan wata musiba ce Allah ya dora masa to su yi kokarin taya shi jaje kuma su yi famar yadda za su yi su kawo masa agaji da taimako don haka abin da ke samun yan uwanmu a Najeriya mu ya sama dole ne wannan al'amari mu yi kokarin roƙa musu Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan cewa Allah ya yi musu wannan bala'i don haka kuma yin wannan azumi da suka nema a yi hanya ce wadda take shari'a ta yadda da ita ta amince da ita don haka aka shar'anta mana hanya ce ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku na tawassuli ma'ana neman kusantar Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin samun karɓuwar addu'a domin ka'ida a duk lokacin da kake da buƙatar wani abu a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala ko kake fatan Allah ya kare ka dangane da wani bala'i ko ya yaye maka to abinda aka shar'anta mana shine mu yi tawassuli domin tawassuli abu ne wanda Allah ya shar'anta mana da nassi na Al-Qur'ani da sunna ta manzon shi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun Ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai ittaqullaha ku tsara dokokin Ubangijinku abin da yace ku yi bakin gurgurdan ikon ku abin da yace ku dena wabtagu ilayhi alwasila ku nemi kusaci zuwa ga Ubangijinku abin da ake nihi da alwasila anan shine at-taqarrubu ila Allah azza wa jalla bil a'mali as-saliha ku nemi kusaci zuwa ga Ubangijinku da ayyuka waɗanda suke nagari dan haka hanya ta farko wadda ake neman kusantar Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin neman biyan bukatu shine kama kafa da suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ko sifa daga cikin sifofinsa a gane ku misali yanzu bala'i ne ya samu muke neman cewa Allah ya yi mana me ya kamata mu dauka daga cikin sunayen Allah subhanahu wata'ala ko sifa daga cikin sifofinsa idan ka dauka yana daga cikin sifar Ubangiji subhanahu wata'ala shine kashifu durri wal balwa shine mai yayi dukkan wani tsanani da duk wani kunci da duk wani bala'i, ba wanda ya isa yayi ma bawa face Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga anan kana iya cewa ya kashifa durri wal balwa, ikshif anna ma asabana min al bala, ya mai yayi dukkan wani tsanani da duk wani kunci da duk wani bala'i, ya Allah ka yayi mana abin da ya same mu na bala'i da musiba. Kamar yanda mu'mine suke cewa rabba nasrif anna azab jahannam inna azabaha kana garama, kamar kuma yanda can Ubangiji ta'ala yake kissanta mana a cikin wannan suratu, wannan suratul dukhan, rabba nakshif anna al'azab inna mu'minun, kamar yanda fir'auna da mabiyansa lokacin da Ubangiji ta'ala ya damke su da wata azaba ne suke cewa rabba nakshif anna al'azab inna mu'minun, ya Allah ka yaye mana wannan azaba, mu lalle masu imani ne da kai kuma masu gaskata manzanka ne, ma'ana za mu yi imani da kai mu gaskata manzanka. Ubangiji ta'ala ya ce annalahum kutira wa qad ja'ahum rasulun mubin, mutanen Makka ne ake nihi a lokacin da Allah ya saukar musu da bala'i, ya kama su da shekaru waɗanda suke na fari, ya zamanto mutum in ya daga kansa sai ya ringa ganin wani hazo, kamar yanda Allah ya ce fartaqib yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin yaghsha an-nas hadha adhabun alim rabba nakshif anna al-azaba inna mu'minun, suka ringa wannan addu'a, ya Ubangijinmu ka yaye mana wannan azaba, lalle mu masu imani ne da kai. To dan haka akwai sunayen Ubangiji subhanahu wa ta'ala waɗanda suka kunshi yayi bala'i da musiba da ba wato jama'a shine zaman lafiya, to wannan sunaye sai mu kama kafa da su mu roki Ubangiji subhanahu wa ta'ala ko sifa daga cikin sifofinsa. Dalili akan haka shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, da fadarsa qulillahu awidu ar-rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna, waɗannan ayoyi guda biyu abinda suke tabbatar mana shine shar'anta mana yin tawassuli da suna daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala ko sifa daga cikin sifo wannan ko sifa daga cikin sifofinsa, wanda mun yi bayani a baya. Kana fatan Allah ya azurta ka da ilimi mai amfani, kaga anan sai ka dau sunan Allah al-Alim, ya alimu allimni ilman nafi'an, ya alimu allimni ilman nafi'an, ya mai matukar sani ka sanar da ni ilimi mai amfani. Arziki kake nema sai ka dauki sunan Allah subhanahu wa ta'ala ar-razzaq, ya razzaqu arzuquni rizqan halalan tayyiba. Kana neman wata daukaka sai ka dau sunan Allah ya aziz ko ya qahhar da sauransu. Lafiya kake nema sai ka dau sunan Allah subhanahu wa ta'ala ash-shafi. An gane ku, kyautar wani abu kake nema a wajen Allah, misali da ku wata wani abu wanda yake na daban, sai ka dau sunan Allah al-wahhab, ya wahhab habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a. To dan haka wannan ita ce hanya ta farko. Hanya ta biyu ta yin tawassuli shine ka yi tawassuli da aiki wanda yake nagari. Aiki nagari yana daga cikinsa yin imani da Allah subhanahu wa ta'ala, da gasgata manzanninsa, da biyayya ga manzanshi sallallahu alaihi wa sallama, da kaunar wato manzanninsa. A nan za ka iya ɗaukan misali kamar ka ce Allahumma inni as'aluka bi imani bika wattiba'i li rasulika anta qadiya li hajati, ya Allah ina roƙonka dan imanin da nayi da kai, dan biyayyar da nake ma manzanka, ya Allah ka biya min buƙatata. An gane ku? Ko wani aiki da ka gabaci Ubangiji subhanahu wa ta'ala da shi, misali kamar yanka, ka yanka wata dabba da sunan cewa wannan yanka kana neman ya zame maka tsani a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala domin neman biyan bukata, ko biyayya ga mahaifa, ko sadaka, ko sadar da zumunta da sauransu, duk wani aiki na ibada za ka iya kama kafa da shi. Kamar yanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar mana da haka a cikin hadisin mutane uku waɗanda suka shiga cikin kogon dutse a lokacin da dare suna neman wurin kwanci, ko kuma lokacin da girgije ya taso suna neman mafaka, suka shige kogon wani dutse. Shigar suke da wuya kai tsaye, sai wani fan dutse ya faɗo daga sama sai ya tushe bakin kogon. Dutse ne wanda ko ka turfila bayan da za a yi ta ture shi, ya faɗo sai ya tushe bakin kogon. Suka ga hallaka ido da ido, junan su sai ya faɗa ga juna ku san da cewa ba abin da zai fitar da ku daga cikin wannan kunci daga cikin wannan kangi sai kun kama kafa kun roki ubangijin ku da kyawawan ayyukan da kuka yi na farko ya tashi ya ce ya ubangijina yace ina da mahaifa waɗanda suke dattawa karfin su ya kare ni nake ba su ci da sha yace wata rana na tafi kiwo neman ciyawaye nisa da ni ban dawo ba mahaifa na sun yi kafin na dawo mahaifa na sun yi bacci na tatso madara wadda nake ba su da yamma su sha kamar yanda na saba lokacin da na dawo na tatso wannan madara sai na tarar da su suna bacci yace ina jin nauyin na falkar da mahaifa na na katse musu baccin su ga matata ga ƴaƴana ga bayina yara suna kuka saboda tsananin yunwa sai birgima suke yace amma saboda kima da daraja ta mahaifa na a zuciyata ina kyamar a ce matata ko ƴaƴana sun fara sha kafin mahaifa na su sha yace na rike wannan gidauniya ina jiran falkawarsu basu falka ba sai da alfijir yake to na dauka na basu suka sha sannan na ba ƴaƴana da matata yace ya Allah wannan biyayya in har nayi ta saboda kai ya Allah ka fitar da mu daga cikin halin da muke manzon Allah yace dutse sai ya dan janye sai dai basu da halin da za su iya wucewa ta wannan tsaga na biyu ya tashi yace ya ubangiji na yace akwai diyar wani amina a duk matan duniya gaba daya babu macen da nake so nake kauna sama da ita nayi ta tabbatar mun da kanta nayi shashanci da ita taki a lokacin da Allah ya kai mu wata shekara ce ta yunwa sai ta zo ta nemi cewa na taimaka mata domin ni mawadaci ne sai na ce ba zan taimaka miki ba sai da sharadi menene sharadi yace da ita ki tabbatar mun da kanki ne abinda naga dama da ki ba yanda za ta yi ta meka wuya ya dauki dinari 120 ya bata wanda dinari 120 miliyayyika ne an gane ku miliyayyika ne wanda dinari 120 a yau shine yake wannan dinari 20 a yau shine yake miliyan 1.275 sai ka lissafa miliyan 1.275 su shida ya dauka ya bata ta tabbatar masa da kanta lokacin da ya tsugunna zai yi shashanci da ita ta ce masa wane ka ji tsoron Allah kar ka sake ka kusanci abinda Allah bai halitta maka ba ya ce a lokacin nan tsoron Allah ya kama ni na tashi kudaden da na bata ma ya ce na yafe mata ya ce ya Allah wannan kame kaina da na yi dangane da wannan shashanci in na yi saboda kai ya Allah ka fitar da mu daga cikin halin da muke manzon Allah ya ce dutse sai ya dan janye ya koma janyewa sai dai ba sa iya wucewa ta kofa na uku ya tashi ya ce ya ubangiji na wani lokaci na dau wato leburori aiki sun gama aiki kowa na biya shi haƙƙinsa sai mutum ɗaya ya rena haƙƙin nashi sai ya ki karɓa sai ya bar mu sai na ci gaba da tattala wannan haƙƙi nashi sai da aka wayi gari na cika jeje da shanu da raƙuma da tumaki da awaki da bayi wata shekara sai ya dawo sai ya ce wane na zo na karɓi haƙƙina ko ka gane ni sai ce sai ka faɗa ya ce ni ne wanda wani lokaci ka ɗauke mu aiki mun gama duk ƴan uwana sun karɓi haƙƙinsu illa ni kaɗai ne ban amsa ba don haka yau ina da buƙatar haƙƙina na zo na amsa sai ya ce masa duk dukiyar nan da kake gani gaba ɗaya ai haƙƙinka ne sai ya ce masa habawa na kar ka yi izgili da ni ba yaya za ka ce wannan dukiya gaba ɗaya ta wuce ya ce masa wallahi ta kaci a lokacin nan ya kore waɗannan shanu da raƙuma da tumaki da awaki da bayin gaba ɗaya daidai da ila akuya ɗaya bai bar masa ba ya ce ya Allah wannan rukun amana in har na yi saboda kai ya Allah ka fitar da mu daga cikin halin da muke take yanke dutse ya janye suka fita malamai suka ce girman amana inda a ce shi mai rukun amana ya tashi a farko to da ba wanda zai biyo baya kaga anan abinda muke so mu gane dimi suka yi tawassuli da ayyuka na ƙurai an gane ku da ayyuka na ƙurai na farko yayi tawassuli da biyayya ga mahaifa saboda biyayya ga mahaifa a cikin dukkan wani aiki na ibada wannan yana cikin layi wanda yake na farko an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai wani aiki yafi kowane aiki a wajen Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa wannan imani da Allah da manzansa sannan me sai manzon Allah ya ce durrul walidai sannan sai me manzon Allah ya ce sannan shahadi domin daukaka addinin Allah na biyu yayi tawassuli da kame kanshi dangane da aikin saku wannan shi ma aiki ne wanda yake nagari bawa ya kame kansa gabarin duk abin da Allah ya haranta masa na uku yayi tawassuli da rubun amana dan haka wannan shine dalilin yin tawassuli da aiki nagari a shahid anan shin azumi za a iya lissafa shi a cikin ayyuka na gari ko ba za a lissafa shi ba bal ma yana cikin layi na farko akan duk a cikin dukkan wasu ayyuka na ƙurai dan haka anan da suka nemi cewa ƴan uwa musulmi su taya su yin azumi Laraba da Alhamis da Juma'a waɗannan kwanuka uku domin Allah ya yi musu bala'in da suke ciki to wannan hanya ce wadda shari'a ta yarda da ita ta amince an gane ku a duk lokacin da kake da bukata a wajen Allah kana neman wani abu ko kana fatan Allah ya yi maka wata musiba ko ya kare ka to anan zaka iya tawassuli da ayyuka na gari in ma na filfili ko sadaka ko azumi ko yanka ko menene in dai aiki ne na ibada wanda yake da tushe a cikin alqur'ani ko sunna cikon fa'ida hanya ta uku wadda ake yin tawassuli da ita shine yin tawassuli da addu'ar wato mutumin kwarai wanda yake kuma rayayye wanda yake da iko akan yin addu'a sharadi na farko ya zamanto mutumin kwarai salihin bawa domin salihin bawa shine ake kyautata zatan samun karbuwar addu'arsa a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala idan aka ce salaha nagarta anan kar tunanin kai je nesa idan aka ce nagarta anan shine bin dokokin Ubangiji subhanahu wata'ala alqur'ani da sunna duk mutumin da yake kokarin kwatanta abinda Allah ya ce ayi yana yi bakin gwalgwado abinda Allah ya ce a daina ya daina yana bin alqur'ani da sunna to wannan shine salihin bawa to irin waɗannan su ne ake neman addu'ar bakin su cewa Ubangiji subhanahu wata'ala ya biya bukatu an gane ku sharadi na biyu ya zamanto rayayye domin komin nagartan mutum in dai ya mutu to ba maganar ayi tawassuli da addu'ar shi fari aka yi a Madina ya wuce a lissafa bala'i nawa ya samu sahabbai bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a hadisi sahihi ba ko a da'ifi babu wani sahabi da ya taba zawwa kabarin manzon Allah ya ce ya rasulullahi baka ganin halin da muke ciki ya rasulullahi ka roka mana Allah ya yi mana ba wanda ya taba zawwa bal ma Umar Allah ya kara masa yadda a lokacin sa da aka yi fari mai muni a birnin Madina Umar yake cewa ya Allah a lokacin manzanka yana raye muna tawassuli da manzanka yace ya Allah a yau manzanka ya kaure yace kuma muna tawassuli da ammin manzanka yace ya Abbas yace tashi kai addu'a Al-Abbas ibn Abdul Muttalib ya tashi yana addu'a Umar Allah ya kara masa yadda da sauran jama'a suna cewa amin yace a lokacin manzanka yana raye muna tawassuli da manzanka dan me suke tawassuli da manzansa shine da addu'ar shi yace amma yace a yau yace ya Ubangiji na yace yau muna tawassuli da ammin manzanka domin manzanka ya kaura wannan yana tabbatar da cewa komin nagartar mutum in dai ya mutu ba a tawassuli da addu'ar shi an gane ku ba a tawassuli da addu'ar shi kuma wannan sharadi na uku ya zamanto yana da ikon addu'a ya san hanyar da zai bi roƙi Ubangiji subhanahu wata'ala dalili akan wannan shine hadisin Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda wanda a ranar Juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kan minbarin sa yana khutba Anas yake cewa kofar da take gab da minbarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wani balarawan kauye ya shigo sai ya je gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tsaye sai ya fuskance shi yace ya rasulullahi yace dukiya ta halaka dabobi sun mutu shuka ta bushe hanyoyi duk sun datse yace ya rasulullahi roka mana Allah ya shayar da mu take yin ki manzon Allah ya daga hannunsa yace Allahumma askina Allahumma askina Allahumma askina a wata riwaya Allahumma ajisna Allahumma ajisna Allahumma ajisna yace ya Allah ka shayar ramu ya Allah ka shayar ramu ya Allah ka shayar ramu a ma'ana ta farko kenan a ta biyu Allahumma ajisna ya Allah agajin ka muke nema ya Allah ka cece mu ya Allah ka cece mu ka fitar da mu daga cikin bala'i da musiba Anas yake cewa tsakaninmu da dutsi daga cikin duwatsun Madina dutsin da ake kiran shi Jabalus Sala yace babu wani abin da yake kare mu muna hango shi yace sai wani girgije ya taso wani hayaki hayaki yazo tsakiyar samaniya sai kaman garkuwa yayi takwar yace take yanke yayi ci da ruwa ya ringa sauka kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sauka daga minbari Allah ya karba addu'ar sa ake ruwa a Madina ake tayi sai da aka yi tsawon sati guda ba a dina ruwa a birnin Madina Juma'a ta gaba sannan hallo sai yau ne dawo wannan na farkon ne ko kuma wani ne na daban marwayin yace la adan shi dai bai sani ba yace ya rasulullahi ruwa ya halaka komai yace ya rasulullahi ka roka mana Allah ya yi mana ya tsida mana wannan ruwa maza Allah ya daga hannunsa yake cewa Allahumma hawalaina wala alaina Allahumma ila al-akali wal jibali wal awdiyati yace ya Allah ka maida ruwan nan gefe mu kada ka saukar da shi akan mu ya Allah ka maida ruwan nan cikin kwaruruwa da tsaunuka da kan duwatsu yace ya Allah ka maida ruwan nan take yanke Anas dan Malik yake cewa ruwa sai ya tsaya gaba ɗayan cikin Madina daidai da dubo dai ba ai kafin manzon Allah ya saukar daga minbari Allah ya tsaida ruwa amma duk gefen Madina gaba ɗaya ana ta ruwa to dan haka wannan yana nuna mana yin tawassuli da addu'ar mutumin kurai kenan dan haka hanyoyin da ya kamata mu taimaka ma ɗan uwanmu wannan ibada da suka nema mu yi na yin azumi mu kama kafa da yin wannan azumi da sunan Allah ya yi musu bala'i da musibar da suke ciki mu ma kuma Allah ya kare mu ya kare dukkan musulmi game da duk wannan fitina da wannan bala'i sannan kuma mu roka musu Allah mu daga hannu mu yi addu'a wanda yake da damar yi wanda kuma in sadaka zaka yi in nafilfili zaka yi in me zaka yi na ibada bakin gulgudan abinda zaka iya zaka yi ka daga hannu kai musu addu'a ba dole bane sai kai uku in dai zaka iya yi kai in ba zaka iya yin azumin kwata-kwata in nafila zaka yi in sadaka zaka yi in me zaka yi kai tawassuli da wannan aiki ka daga hannu kai musu addu'a Allah ya yi musu bala'in da suke ciki mu kuma Allah ya kare mu darasi ne gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun tsaya karshen daidai gabar da mala yake bayyana mana aqidar ahlus sunna wal jamaa shine da yake cewa fala udula li ahlis sunnati wal jamaati amma sha'a bihil mursaluna fa inna siratul mustaqim siratul ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was siddiqin was shuhada'i was salihin wanda a baya malam yayi bayanin cewa wannan littafi ne aqida ce ta jama'a wadda ta kubuta dangane da duk wani sharri da mugunta sharri irin na kaga wani abu a cikin addini ka zo da shi a matsayin ibada wadda ba Allah ya shar'anta a cikin alqur'ani kuma manzonsa sallallahu alaihi wasallama bai bayyana ba babu sharrin da ya wuce haka dan haka duk wanda ya bi alqur'ani da sunna zai kubuta game da wannan sharri na kaga wani abu a cikin addini kenan sun kubuta game da kaga wani abu a cikin addini a nan duniya wanda in an nisanci waɗannan abubuwa to abinda zai biyo baya illa kwanciyar hankali da nutsuwa dan ba komai yake janyo dukkan wani bala'i a cikin al'umma sama da saba ma Allah da manzansa babu saba ma Allah da manzansa sama da kirkirar wani abu a zo da shi a matsayin addini domin shi shaytani yafi so yafi kauna an gane ku da kaje ka sha giya to wannan misali shan giya da caca da sauran dukkan wasu ayyuka na saban Allah da kisan kai da sauransu shaytani yafi son wato bid'a akan cewa mutum yaje ya sha giya ko ya kisan kai ko ya wannan me yasa saboda kasancewar duk wanda zai je ya saba man Allah ya shagiya ko ya yi kisan kai ko ya yi menene idan ya tuba ya cika sharuɗa na tuba kai tsaye Allah zai karɓi tubansa shi kuma duk mutumin da ya kaga wani abu na bid'a to tubansa yana da kaidi anan dole sai ya daina wannan bid'a kuma anan shi wanda yake shan giya yake kisan kai ya san saban Allah ne yake amma shi wanda yake aikata bid'a shi a matsayin safa a matsayin ibada ce yake wanda yana neman kusanci zuwa ga Ubangiji Subhanahu wataala kaga dan haka duk wani aiki na sako yafi sauki akan bid'a saboda shi dan bid'a a birkice yake tafiya a baibai yake ganin al'amurra aiki ne mara kyau sai yake ganin cewa shine mai kyau kaga tuban shi yana da wahala sai wanda Allah ya masa dace shi kuma duk wani mai aikin sako ya tabbata aikin nan da yake aiki ne na banza to dan haka malamai suke cewa al-ma'as wana al-bid'atu ahabbu ila shaytani min al-ma'asiya bid'a ta fi soyuwa a wajen shaytani dangane da aikin wani aiki na sako saboda shi ne aikin sako in ya tuba Allah zai karɓi tubansa amma shi dan bid'a dole sai ya daina wannan bid'a Ubangiji Subhanahu wataala zai karɓi tubansa to shine anan kenan sun kubuta anan duniya kuma sannan agobe kiyama za su kubuta dangane da gidan wuta shine sai ce al-mansurati ila qiyamis sa'a kuma su ne wanda Allah ya yi alƙawarin ba su taimako da agaji akan duk wanda ya fito na fito da su da duk wanda yake nihin musu zagon ƙasa ko makarkashiya to Allah yana tare da su yayi alƙawarin taimaka musu a nan duniya har izuwa kiyama kuma sannan su ne Allah ya yi alƙawarin taimaka musu a ranar kiyama inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad sai ce ahlus sunnati wal jamaa su ne ahlus sunna wal jamaa to shine malam sai ya bayyana mana menene aqidar ta su shine sai ya shigo da wato rukunnan imani guda shida wa huwa al-imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi والبعث بعد الموت والايمان بالقدر خيره وشره an gane ku kenan wannan akan shi ne ake gina aqidar ahlus sunna wal jamaa imani da Allah subhanahu wataala bayani ya gabata akan sa haka nan imani da malaikunsa imani da dattafansa imani da manzanninsa imani da tashi bayan mutuwa sannan da imani da alqadarin ubangiji subhanahu wataala alkhairinsa da sharrinsa duk abin da ya same ka na dadi da wahala ka tabbatar da cewa Ubangiji Subhanahu wataala ne ya kaddara maka kuma ba yanda za a yi ka kauce masa to shine sai ya ce wa minal imani billahi yana daga imani da Allah Subhanahu wataala al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu fi kitabihi al-aziz yin imani game da duk abin da Allah ya siffanta kansa da shi nasifofi a cikin littafinsa wanda yake gagaraba dan littafi shine alqur'ani idan aka ce al-aziz shine kasaitacce wanda ba a rinjaye shi wanda shi yake da rinjaye akan komai alqur'ani sifa ce daga cikin sifofin ubangiji subhanahu wataala ya gagari mutun da aljan kamar yadda ubangiji ta'ala ya faɗa kullu injita ma'ati da insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadhal qur'ani la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira shine yace al-imanu bima wasafa bihi nafsuhu yin imani da abin da Allah ya siffanta kansa da shi nasifofi fi kitabihi al-aziz cikin littafinsa wanda yake buwayeye ko kuma kace kasaitacce wa bima wasafahu bihi rasuluhu muhammadu sallallahu alaihi wasallam haka nan yin imani da abin da manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi da shi a cikin sunna wadda take ingantacciya tabbatacciya malam yace min gairi tahrifin ba tare da jirkitawa ba ka bata wata ma'ana ta daban wanda ba haka Allah yake nufi ba kuma ba haka manzon shi sallallahu alaihi wasallama yake ne kamar hannun Allah kace abin da yake nihi karfi an gane ku fushi na ubangiji subhanahu wataala kace uquba yarda ta ubangiji subhanahu wataala kace nihi to wannan duka ba haka Allah yake nufi ba ba manzon shi sallallahu alaihi wasallama kamar yanda zamu ga ayoyi ɗaya bayan ɗaya wadanda suke da tabbatar mana sifofin ubangiji subhanahu wataala sai ya ce wala ta'dilin kuma ba tare da wuhintar masa sunaye da sifofi kamar yanda wata jama'a ana kiransu al-jahmiya da waɗanda suka biyo bayan su suna kore ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sunayensa da sifofinsa, wai su suna ganin cewa idan suka tabbatar ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sunaye da sifofi to kamar sun kamanta shi da halitta. Wannan karancin tunaninsu ne kuma sannan wannan jahilci. Sai ce wa min gairi takayifin, kuma ba tare da nuna kaifiya. An gane ku? In zaka siffanta Allah da siffar da ya siffanta kanshi a cikin Al-Qur'ani ko wanda manzon shi ya siffanta shi da ita a cikin sunna, to kada ka nuna kaifiya. Allah ya faɗa mana yana da hannu a cikin Al-Qur'ani, innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim, kamar yadda manzon sa yace yadullahi mala'a la yagibuha la tagibuha la tagibuha nafaqa la yagibuha nafaqa. Manzon Allah yake cewa hannun Allah a cikin ki, ba wai yake cewa ciyarwa bata tauye abinda ke hannun Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. To kada ka nuna kaifiya ka ce Allah yana da hannu kamar hannun mu, idan kai haka kar kafirta. Sai dai ka ce Allah yana da hannu amma shi kadai ya san yanda hannun shi yake. Allah yana da fuska, shi kadai ya san yanda fuskar shi take. Allah yana da idanu, shi kadai ya san yanda idanunsa suke. Allah ya daukaka akan al'arshinsa, shi kadai ya san yanda ya daukaka. A gane ku? Kada ka nuna kaifiya. Shi ne yace wa min gairi takayifin, yace ba tare da wato nuna kaifiya wala tamsilin ko kuma kamantawa, kace yana da kaza kamar kaza, yana da kaza kamar kaza. To aqidar ahlus sunna wal jama'a dole waɗannan abubuwa guda hudu sai ka tabbatar da su a cikin sifofin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kada ka jirkita komai, kuma sannan kada ka wuhintar, sannan kada ka nuna kaifiya, kuma kada ka kamanta shi da bayinsa. To shine sai malam yace bal yu'minuna bi anna Allah laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, bar dai su mu'minai wato ahlus sunna wal jama'a suna imani game da cewa lalle Ubangiji Subhanahu wa ta'ala laysa kamithlihi shay'un, wani abu bai zaman to ba kwatankwacin sa, babu abin da yake kama da Allah. Duk abin da ka sani to Ubangiji Subhanahu wa ta'ala sabanin sa ne. An gane ku? Laysa kamithlihi shay'un, babu wani abu da yake kama da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa as-sami'ul basir, shi mai ji ne kuma mai gani ne. Kaga anan da kace laysa ka, da yace laysa kamithlihi shay'un, anan ya kore ma kansa kamantacce ne ya da kowa da komai. Sannan kuma anan sai ya tabbatar ma da kansa sifa ta ji da sifa ta gani, yace wa huwa as-sami'u, shi Ubangiji ta'ala mai ji ne. Sai yace kuma al-basiru mai gani ne. Kaga ya tabbatar ma kansa ji da gani. To amma ji da ganin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya saba da nabayinsa, kamar yadda karin bayani zai zo akan haka. Sai yace fala yanfauna anhuma wa safa bihi nafsa, ahlus sunna wal jama'a ba sa kore ma Allah abinda ya siffanta kanshi da shi da sifofi a cikin Al-Qur'ani ko a cikin sunna ingantacciya wadda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya siffanta shi. Fala yanfauna anhu, ba sa kore ma Allah ma wa safa bihi nafsahu, abinda ya siffanta kansa da shi na sifofi. Wala yuharrifuna al-kalima an mawadhihi, ba sa jirkita kalimomin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala gabarin wuraren da Allah ya ajiye su. Duk abinda Allah ya faɗa haka suke faɗa kamar yadda Allah ya faɗa. Sanin hakika da kaifiya sai su maida ma Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Wala yulhiduna fi asma'illahi wa ayatihi, ba sa karkace ma tafarki madaidaici game da sunayen Allah da ayoyinsa. Bal tafarkin da suke bi tafarki ne madaidaici, tafarkin mazanjiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da tabi'ai da atba'ut tabi'in, kamar yadda suke faɗa amin ruha kama ja'at ila kaifa. Kushudar da sifofin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da sunayensa kamar yadda ya faɗa, kamar yadda manzon shi ya faɗa, ba tare da nuna kaifiya ba, ku tabbatar masa kamar yadda ya tabbatar ma kansa. Allah yana da hannu, hannu wanda ya dace da girmansa. Allah yana da idanu, idanu waɗanda suka dace da girmansa. Allah yana da fuska, fuska wadda ta dace da girmansa. Allah yana ji, ji wanda ya dace da girmansa. Yana gani, gani da ya dace da girmansa. An gane ku? Haka za ka tabbatar masa ba tare da nuna kaifiya ba, kuma ba tare da kurewa ko kuma wuhintarwa ba. Sai ya ce wala yukayifuna, ba sa nuna kaifiya game da sifofin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Wala yumathiluna sifatihi bi sifati khalqihi, ba sa masalta sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala da sifofin halittarsa. Li'annahu subhanahu, domin shi Ubangiji subhanahu wata'ala wanda ya tsarkaka, babu wani aibi, babu wata tawaya tattare da shi. La samiya lahu, Ubangiji ta'ala ba shi da kini. Idan aka ce samiyu shine wanda yake daidai da kai, yake kama da kai, dari saman dari, shine ake kira da sami. Ubangiji ta'ala ba shi da kini, kamar yadda yake hal ta'lamu lahu samiya wala kufu'a lahu, Ubangiji ta'ala ba shi da tamka ko kuma kace tsara. Idan aka ce kufu shine wanda yake daidai da kai, sa'an ka kenan. Wala nidda lahu, kuma Ubangiji ta'ala ba shi da kishiya, ma'ana wanda yake kama da shi a cikin dukkan wani abu wanda yake banta da shi. Shine sai ya ce fa innahu a'lamu bi nafsihi, domin Ubangiji ta'ala shi yafi kowa sanin kansa. Wa bi ghairihi, kuma shi yafi kowa sanin waninsa, yafi kowa sanin yanda yake shi kanshi, kuma yafi kowa sanin wani. Wa asdaqu qila, Ubangiji ta'ala shine mafi gaskiya ga fada, ba wanda yafi Allah gaskiyar fada. An gane ku, shi yace yana da hannu a cikin Alkur'ani, shi yace yana da idanu, shi yace ya daukaka akan al'arshi, shi yace yana da fuska, to waye fa Allah gaskiyar fada? Wa asdaqu qila, shi yafi kowa gaskiya ga fada. Wa ahsanu hadisa, kuma shi yafi kowa kyawun zance, ko kuma kace shi yafi kowa kyawun bada labari ne halkihi game da bayansa. Kenan, ba wanda zai baka labarin sifofin Ubangiji subhanahu wata'ala sama da shi Ubangiji, kamar yanda ya faɗa a cikin Alkur'ani, kuma sama da yanda manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi, domin manzon Allah shi yafi kowa sanin Allah. An gane ku? Sai ya ce kuma rusuluhu, sannan manzanninsa sadiquna, masu gaskiya ne a cikin duk abin da suka faɗa, domin amintattu ne, Allah ya yarda da su, ya amince da su, ya tankade, ya rauraye, ya zabe su, ya turo su a matsayin jakadu zuwa bayansa. Musaddaquna, sannan ababan gaskatawa ne a cikin duk abin da suka faɗa. Bi khilafil ladina yaquluna alaihi ma la ya'lamu, malan yace sabanin waɗanda suke kagar faɗa, su faɗa ma Allah, su jingina ma Allah abinda ba su da sani game da shi. An gane ko? Yace bi khilafil ladina, sabanin waɗanda yaquluna alaihi, suke faɗa ga Ubangiji ma la ya'lamuna, akan abinda ba su da sani. Allah ko ya haramta mana haka? Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamuna wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm. Sai yace fa sabbaha nafsuhu amma wasafahu bihi al-mukhalifuna lir-rusul, Allah ya tsarkake kansa dangane da abinda waɗanda suka saba ma manzanni suke siffanta shi da shi. Duk abinda waɗanda suka saba ma manzanni suke siffanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da shi, Allah ya tsarkake kansa. Wa sallama ala al-mursalina, Ubangiji ta'ala ya tabbatar da amincinsa akan manzanni. An gane ku? Yace subhana rabbika kina rabbil izzati, kamar yadda zai zo. Sai yace li salamati ma qaluhu minan naqsi wal aibi, saboda kubutar duk abinda suka faɗa game da Ubangiji subhanahu wa ta'ala na tawaya da aibi kenan. Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya tabbatar da aminci a kansu, domin duk wani abinda zai ruskar da aibi ko tawaya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to manzannin Allah sun nisanta Ubangijinsu game da wannan, sun tsarkake shi. Sai ya ce wa huwa subhanahu, shi Ubangiji subhanahu wa ta'ala, qad jama'a fi ma wasafa wa samma bihi nafsuhu bainan nafi wal isbati, Ubangiji ta'ala ya hada a cikin abin da ya siffanta kanshi da shi na sifofi, ya ambaci kansa da shi na sunaye, ya hada tsakanin annafi, wato shine kurewa game da duk abin da bai dace da shi ba, wal isbati, da tabbatar ma kansa abin da ya dace da shi. Kaga a aya da ta wuce me yace, laysa kamithlihi shay'un, babu wani abu da yake kama da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kaga anan kurewa ne, duk wani abu wanda bai dace da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, to tuntuna Allah ya kore ma kansa. Sannan kuma sai ya tabbatar ma kansa abin da ya dace da shi, sai ya ce wa huwa sami'ul basir, shi mai ji ne kuma mai gani ne. Sai malam ya ce fala udula li ahadis sunnati wal jama'a, babu karkace ma tafarki madaidaici ga ahlus sunna wal jama'a, amma ja'a bihi al-mursalun, dangane da abinda manzannin Allah suka zo da shi. Ahlus sunna ba sa karkace ma tafarkin manzanni, bal suna bin wannan tafarki sau da kafa, ba maganar su waiwaya dama ko hagun, sak suke tafiya. sai yace fa innahu siratul mustaqim, abinda manzannin Allah suka zo da shi shine tafarki wanda yake madaidaici mai kekke wanda Allah ya yi umarnin abishi wa anna hadha sirati mustaqimun fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili. Duk wanda ya yi wannan tafarki ba inda zai taka burki da shi face aljanna a gobe kiyama. Sai yace siratul ladina an'ama Allahu alaihim, shine tafarkin wanda Allah ya jaddada ni'imarsa a kansu, minan nabiyina, na annabawa, wasiddiqina, da waɗanda suka kai matuƙa suka kai gaya wato a wajen gaskata Allah da manzansa, washuhada'i, da kuma waɗanda suke shahidai, waɗanda suka sadaukantar da rayuwarsu da dukiyarsu domin ɗaukaka addinin Allah, mutuwa ta cin musu akan haka, wasalihina, kuma waɗanda suke nagartattu masu bin Alƙur'ani da Sunna. Wannan shine tafarkinsu. Nan muka tsaya. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. shine anan kenan wannan gaba malam yana nihin ya nuna mana ayoyi na Alƙur'ani wanda Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya hada tsakanin kore duk wani abin da bai dace da shi tare da tabbatar ma kansa abin da ya dace da shi. Wanda daman aqidar ahlus sunna wal jama'a shine korewa da tabbatarwa, kamar yanda Allah ya tabbatar da mu akan haka. Idan ka dauki kalmar da tafi kowace kalma girma, kalma ta la ilaha illallah, kamar yanda muka yi bayani a baya, tana da ginshikai guda biyu, shine annabi wal isbat, korewa da tabbatarwa. Lokacin da ka ce la ilaha, ka ce babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya, ka ce a cikin sammai ko a cikin ƙasai gaba ɗaya ba wanda ya cancanta a bauta masa, in dai ibada ce ta gaskiya. Sai ka ce illallah, ka ce sai dai Allah ne ya halicci halittu. Kaga nan da ka ce la ilaha, ka kore dukkan wani abun da ake bauta masa, baka yadda ba, baka amince ba da wannan ibada. Sai ka ce illallah, sai dai Ubangiji Subhanahu wataala shi kadai ya cancanta a bauta masa. Kaga anan akwai korewa a gaba ta farko la ilaha, a gaba ta biyu illallah, nan tabbatarwa ne, kana tabbatar da cewa ibada gaba daya wannan cancanta ce ga Ubangiji Subhanahu wataala, bai tarayya da kowa. To shine a waɗannan ayoyi malam yana nihin ya hada mana tsakanin kore duk abin da bai dace ba da Ubangiji Subhanahu wataala na sunaye da sifofi, wal isbatu, kuma da tabbatar masa duk abin da ya dace da shi kenan Subhanahu wataala na suna ko sifa. Shine sai ya ce wa qad dakhala fi hadhihi al-jumla, malam ya ce tabbas ya shiga cikin wannan jumla, an gane ku, ta korewa kenan da tabbatarwa. Ya ce ma wasafa Allahu bihi nafsahu fi surati al-ikhlas, abinda Allah ya siffanta kansa da shi wato a cikin suratul ikhlas kenan, ita ce kul huwallahu ahad allati ta'dilu thulutsal qur'an, wadda ita wannan sura kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, wato daidai take da kashi ɗaya daga cikin ukun alqur'ani. Idan ka kasa alqur'ani kashi uku, ma'ana wannan sura ta kwashi kashi ɗaya, ko kuma idan ka karanta wannan sura kana daidai da wanda ya karanta kashi ɗaya daga cikin ukun alqur'ani, ma'ana kamar mutum ya karanta izifi 20. Me yasa wannan sura wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa tana daidai da kashi ɗaya daga cikin ukun alqur'ani, kamar yanda Sheikhul Islam yake fada yake cewa wannan sura manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa tana daidai da kashi daya daga cikin alqur'ani saboda al'amura guda uku wanda ta gino akan su. Idan ka dauki alqur'ani gaba dayan sa dai makasid kin shi abubuwa ne guda uku. Abu na farko, alqur'ani ya kunshi umarni da hani. Umarni da hani ko a kansu ne ake gina dukkan wasu hukunce-hukunce waɗanda suke na shari'a, in ma a ce kai kaza ko a ce kabar kaza. Kenan abu na farko wanda in ka dauki alqur'ani yake magana akan shi, wato umarni da hani. Kamar yanzu in ka dauki fadar Allah subhanahu wataala, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakum al-arda firashan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kaga a farko umarni ne Allah ya mana yace, ya ku jama'a, ku kadaita ubangijinku a cikin ibada, wanda ya halice ku, ya halice wadanda ke gabaninku na al'ummu, don ku kare kanku game da hukubarsa da azabar shi a gobe kiyama. Kusan karshe sai ya ce fala taj'alu lillahi andadan, kar ku sanya ma ubangijinku kishiyoyi a cikin abin da yake hakkinsa, ma'ana ku dauki wani abu na ibada ku sarrafa shi ga wani bawa. Kaga anan ya umarce mu cewa mu kadaita shi a cikin ibada, a karshe kuma sai ya hane mu yace kada wato mu sanya masa kishiya. To dan haka abu na farko wanda Qur'ani ya kunsa wato shine umarni da hani, wanda kuma umarni da hani akan shi ake gina dukkan wasu hukunce-hukuncen shari'a. Abu na biyu wanda alqur'ani ya kunsa shine ba da kissa da labarai wato na manzannin Allah subhanahu wataala, yanda suka kasance da al'ummunsu, yanda a ƙarshe Allah ya tsiratar da manzanninsa da waɗanda suka yi imani tare da su, waɗanda suka bujire ma manzannin Allah subhanahu wataala hallaka da azaba ta rufe su tun daga nan duniya kuma kafin makomarsu lahira. Wanda kenan alqur'ani yana bayani kenan akan bada labarai, su kuma wanda waɗannan yana bayani game da alƙawali na rahama na Ubangiji subhanahu wataala da alƙawali na azaba game da duk wanda ya saba masa ya saba ma manzanninsa. Abu na uku wanda alqur'ani ya kunsa shine ilimi na tauhidi. Ilimi na tauhidi, wanda ilimi na tauhidi abu ne wanda Allah ya wajauta ma bayi, saboda ta hanyar nan zaka sani ubangijinka, ka san menene haƙƙinsa, ka san ubangijinka, ka san abin da ya dace da shi, ka san abin da bai dace da shi ba. Wanda kuma ilimi na tauhidi shine jagaba akan komai da ka sani wanda Allah ya shar'anta mana. Dan haka kenan idan ka dauka kenan ita wannan sura ita kuma abin da ta kunsa tauhidi ne. Kaga ai ta yi daidai da kashi daya daga cikin hukumar alqur'ani, tunda ita abin da ta kunsa tauhidi ta kunsa wancan kashi na farko umarni da hani, kashi na biyu ba da labarai na manzannin Allah yanda al'amari ya kasance tsakaninsu da jama'arsu, kashi na uku kuma tauhidi kamar yadda ita wannan sura ta kunsa. To shine yace allati ta'dilu sulusal qur'an, surar da wato tana daidai da kashi daya daga cikin ukun alqur'ani. Malam yace haisu yaqulu, yayin da Allah yake fada qul huwallahu ahad, ce da su Allah da nake kiran ku zuwa kadaita shi a cikin ibada, shine Allah wanda yake mafi kadaita. Kamar yadda Ubay ibn Ka'ab Allah ya ƙara masa yadda ya rawaito hadisi, hadisi na cikin wato musnad na al-Imam Ahmad, hadisi ne wanda yake ingantacce. Mushrikai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, suka ce masa ya siffanta musu wai ubangijin da yake kiran su cewa su bauta masa, ya bayyana musu yaya sifofinsa yake. An gane ku? Ya bayyana musu cewa yaya sifofin wannan ubangiji yake wanda yake kiran su cewa su bauta masa. Takinki Allah ya turo saƙo, shine Allah ya ce masa kul, ce da su huwallahu ahad, Allah da nake kiran ku zuwa bauta masa, Allah ne wanda yake mafi kadaita. Lafazin ahad siga ce ta mubalaga, in aka ce wahid eh kenan kadaitacce, idan aka ce ahad wanda yake komai kadaita, duk wani abin da ka sani ɗaya ne bayyana da kishiya, to Allah ya fi shi kadaita. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi sahihi yake cewa Ubangiji ta'ala wutri ne, shi kadai yake bayyana da mara, kuma yana son dukkan wani abu wanda yake kadaitacce, dan haka yake cewa ku yi wutri. To shine sai ya ce kulce da su huwa Allah Allah da nake kiran ku zuwa bauta masa shine Allah ahadun wanda yake mafi kadaita sai yace Allahu Samad kuma shine Allah wanda yake As-Samad wato shugaba wanda ya cika a cikin shugabancin sa madaukaki wanda ya cika a wajen daukakar sa mai girma wanda ya cika a wajen girman sa mai jimiri wanda ya cika a wajen jimirin sa mawadaci wanda ya cika a wajen wadata masani wanda ya cika a wajen ilimin sa mai hikima wanda ya kai matuka da gaya a cikin hikimar sa shine ubangijin da babu wani abu wanda yake sama da shi kamar yadda Abdullahi dan Abbas haka ya fassara wato wannan kalima ta As-Samad As-Samad kenan shugaba wanda ya cika a cikin shugabancin sa shine ubangiji subhanahu wa ta'ala an gane ku ma'ana ta biyu ta As-Samad kamar yanda wasu daga cikin magabata suka fassara shine Ibrahim ibn Yazid an-Naka'i As-Samad shine allazi la jawfa lahu wanda ba shi da gangan ciki kenan ubangiji subhanahu wa ta'ala an gane ko As-Samad kenan wan allazi la jawfa lahu wanda ba shi da gangan ciki sannan kuma ma'anar shi ta uku As-Samad kenan wanda yake abin nihi da bukata wanda kowa da komai mabukaci ne zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala amma shi baya da bukata a wajen kowa da komai duk kowace tafsiri daga cikin tafsiran nan guda uku idan ka fassara wannan kalima tayi farko dai As-Samad sai ka ce shugaba wanda yake cike a cikin shugabancin sa ubangiji subhanahu wa ta'ala ko ka ce As-Samadu abin nihi da bukata wanda kowa da komai mabukaci ne zuwa gare shi amma shi baya da bukata a wajen kowa da komai ko ka ce As-Samadu wanda ba shi da gangan ciki ubangiji subhanahu wa ta'ala domin wanda yake da gangan ciki sai wanda yake mabukaci wanda yunwa da kishirwa suna fuskar shi ubangiji ta'ala ko shi yake ciyar da bayinsa amma shi ba a ciyar da shi wa huwa yud'imu wa la yut'am sai yake cewa lam yalid wa lam yulad wato ubangiji ta'ala bai haifa ba wa lam yulad kuma ba a haife shi ba kaga kenan anan shi ubangiji subhanahu wa ta'ala bai zaman tubare shi ne wanda ya samu daga wani ma'ana ba shi da uwa da uba sannan kuma ubangiji subhanahu wa ta'ala babu wani reshe da ya fita daga jikinsa ma'ana cewa yana da dako jika lam yalid ubangiji ta'ala bai haifa ba wa lam yulad kuma ba a haife shi ba sai yace wa lam yakul lahu kufuwan ahad babu wani daidai da ɗaya wanda zai zamanto tamka ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ma'ana babu wani wanda yayi kama da ubangiji subhanahu wa ta'ala idan muka ɗauki wannan sura a farko kaga ta tabbatar mana da abin da ya dace ga ubangiji subhanahu wa ta'ala na sifofi yanzu da yace kul ce da huwa Allah shi Allah da nake kiran ku zuwa bauta masa shine Allah idan ka dauki Allahu anan yana da sifa shine al-ilahiyya cancantar abauta masa an gane ko kaga anan ya tabbatar ma kansa da suna na Allahu sai yace ahadun kuma shine mafi kadaita kaga anan ya tabbatar ma kansa da wannan suna cewa shi ahad ne kuma yana da sifa ahadiyya kenan kadaita shi yafi kowa kadaita sannan sai yace Allahu Samad kuma shine Allah wanda yake abin nihi da bukata ko kuma shine Allah shugaba wanda ya cika a cikin shugabancin sa shin anan bai tabbatar ma kansa suna cewa shi As-Samad ne ya tabbatar ma kansa cewa shi As-Samad ne sannan a karkashin wannan suna As-Samad zaka tsago masa sifa ita ce As-Samadiyya cikakken shugabanci kenan ko kuma As-Samadiyya kace kenan wanda ake nihin shi da bukata kenan kaga a wannan farkon wannan sura ayoyin nan guda biyu Allah ya tabbatar ma kansa abin da ya dace da shi na sunaye da sifa kenan anan mun samu suna daga cikin sunayen shi Allahu lafzul jalala an gane ku kenan yana da sifa anan al-ilahiyya cancantar a kadaita shi a cikin ibada idan muka dauki suna na biyu Ahad kenan wannan suna ne daga cikin sunayen ubangiji subhanahu wa ta'ala al-ahad kenan anan yana da sifa al-ahadiyya sannan sai ya ce Allahu Samad kuma shine ubangiji wanda yake As-Samad kaga ya tabbatar ma kansa cewa as-samadu sunan shi ne kenan yana da sifa as-samadiyya shugabanci cikakken shugabanci kenan to a ayoyi biyu da suka rage a cikin surar sai ce lam yalid wa lam yulad bi haifa ba ba a haife shi ba shin nan me Allah yayi ya kore ma kansa abinda bai dace da shi ba saboda kasancewar a ce kana da uwa ko kana da uba yana nuna ashe kai tawayayye ne ragigge ne ko a ce kana da da ko kana da jika wannan tawaya ce dangane da ubangiji subhanahu wata'ala dangane da ubangiji subhanahu wata'ala wannan tawaya ce a ce yana da uwa ko yana da uba wannan tawaya ne to kenan tunda yana da uwa yana da uba kenan can da babu shi daga baya aka same shi to idan aka ce yana da da ko yana da jika ashe wannan ya nuna ba cikakke bane ashe mabukaci ne domin duk wanda yake da bukatar da ko jika yana nuna cewa kasashe ne wani lokaci sai an taimaka masa to dan haka wannan sifa ce ta ubannin ubangiji subhanahu wataala ya kure ma kansa haka me yasa saboda aibi ne da tawaya Allah ba shi da uwa ba shi da uba sannan kuma ubangiji subhanahu wataala ba ya da da ko jika dan haka ƴan uwa ku gane akwai aqida wadda take ta kafirci wadda ake kiranta al-ittihad wal-hulul wanda a yau suna bayyana irin aqidar su a cikin waƙe-waƙen su wanda naji da kunni na mawakin yana fada yana cewa wai baba uban Allah din yasi baba uban Allah din yasi inyasi wa shine uban Allah subhanahu wa ta'ala kuma a cikin waƙar yake cewa in har ka ce Allah bayye da uba to wai shege ne ta'ala Allahu amma yaqulu adh-dhalimuna uduwan kabira kuma shi wannan wanda suke itikadin cewa wai shine uban Allah kuma akwai waƙar da aka yi ake cewa baka haifa ba haihuwarka ƙarya ne lam yalid wa lam yulad shine amshan waƙar to kaga anan kafirci ne tsantsa wanda ya wuce kafircin ƴan mushaw ya wuce kafircin ƴan mushaw domin su ƴan mushaw sun yarda da cewa Allah Allah ne kuma sun yarda da cewa ubangiji subhanahu wataala bayye da uba da suka jingina mashi Isa alaihi salam tare da cewa su ma kafirai ne laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa almasih ibn maryam to amma wannan ya kawo wani wanda ya sa a matsayin cewa shine shugabanci sai ya ce shine baban Allah sannan kuma matsayin na ubangiji subhanahu wataala na lam yalid wa lam yulad shi ya dauka ya ba shi ne sa to dan haka wannan aqida ce ta kafirci wanda ta hanyar da ake gane su nan kusa zaka ji san ce ai Allah yana ko ina komai ka gani Allah ne komai ka gani Allah ne dan haka idan mutun ya sha iska ya kai gaya a cikin wannan aqida shi da kanshi sai ya ce maka shi Allah ne wanda ka dauka a cikin su daga cikin wadanda suka dan gabata irin su Mansur al-Hallaj ya zazzage al-kibbashi chai ma fi jubbati hadhihi illa Allah chai babu komai a cikin wannan jabbar tawa banda Allah wai Allah ne a cikin rigar shi kamar yanda wani daga cikin su shi kuma wai in zai yi tasbihi maimakon ya ce subhanallahi cha yake subhani 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 wallahi maganganun ba sun yi muni da yawa littafi ke akwai na musamman wanda duk irin waɗannan miyagun maganganu da suka yi na rashin kunya game da ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda maganganu ne na kafirci kafirci wanda yake baki wanda ya kai gaya a wajen muni shine yace walam yakul lahu kufuwan ahad wani daidai da daya bai zamanto ba tamkar ubangiji subhanahu wataala ba abin da yake daidai da ubangiji subhanahu wataala duk wani abu da ka sani to ubangiji subhanahu wataala sabanin sa ne an gane ku kaga anan ayoyin nan biyu na karshe menene suka kunsa kore ma ubangiji subhanahu wataala duk abin da bai dace da shi ba kure masa duk abin da bai dace da shi a ayoyi na biyu na farko ya tabbatar ma kansa sunaye da sifofi, ya tabbatar ma kansa cewa shi Allahu ne, kuma shi Al-Ahad ne, sannan kuma shi As-Samad ne. Amma anan sai ya kore ma kansa cewa lam yalid wa lam yulad, dan haka yace mattakhadha Allahu sahibatan wala walada, mattakhadha Allahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilah, idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaq wa la ala ba'dihim ala ba'd, subhanallahi amma yasifun, alimul ghaibi wash shahadati fa ta'ala amma yushrikun. Sannan sai yace wa ma wasafa bihi nafsahu fi a'zami ayatin fi kitabihi, yace da abinda Allah ya siffanta kansa da shi a cikin ayat da tafi kowace aya girma a cikin littafin sa na Al-Qur'ani. An gane ku? Ita ma zaka samu kenan tabbatar ma kansa abinda ya dace da shi na suna da sifa, da kore ma kansa duk abinda bai dace da shi ba. Shine yace wa ma wasafa bihi nafsahu, da abinda ya siffanta kansa da shi fi a azami ayatin, a cikin mafi girman aya gaba daya, fi kitabihi, a cikin littafin sa na Al-Qur'ani. Haythu yaqulu, yayin da Allah yake fada, yace Allahu, Allah da ya cancanta ku kadaita shi a cikin ibada, la ilaha, babu wani abun bauta busa cancanta da gaskiya, illa huwa, face shi, Al-Hayyu, Ubangijin da Al-Hayyu, wanda shine Ubangiji wanda yake rayayye, rayuwa wadda bata da farko bata da ƙarshe, rayuwa wadda take madawwamiya kuma wadda babu abin da yake kama da ita, Al-Qayyum, Ubangijin da ke tsaye da kansa wanda kuma kowa yana tsaye ne, kuma shi yake tsaye da kowa. Idan aka ce Al-Qayyum shine wanda ya kai gaya a wajen tsayuwa game da al'amarin kansa, ma'ana shi mawadaci ne. An gane ko? Al-Qayyum, Ubangijin da ya kai matuka a wajen tsayuwa da kansa. Me ake nihi da tsayuwa da kansa? Shi mawadaci ne, bai ya buƙatar agaji na kowa, bai ya buƙatar a kama masa. Sannan kuma shi yake tsaye game da al'amarin kowa, shi ya halicci kowa da komai. Shi yake ba kowa da komai iskar da zai shaka, kuma shi yake ba kowa da komai abinci ci da sha, kuma shi yake gudanar da lamarin kowa. Kenan, dan haka wannan sifa ce, suna ne daga cikin sunayen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala Al-Qayyum. Sai yace la ta'khuzuhu sinatun wala naw, wato gingedi ko bacci baya kama Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Idan aka ce sina, gengedi shine abinda kawai yana takaita ne akan ido, wanda galibi gajiya ita take janyo gengedi. Shi mai gengedi ido ne zai rufe, amma duk abubuwan da ake yi a gun yana sanar da su, yana sanin maganganun da abinda ake fada da duk abinda yake kai kawo da wanda ya zo da wanda ya tafi. Idan aka ce annawm, wato shine bacci, wanda kuma wani nauyi ne yake zawa ya danne zuciya, sai zamanto kwata-kwata mutum baya fahimta, baka san wanda ya zo, baka san wanda ya tafi, zancen da ake baka san ba me ake fada. Shi ne yace la ta'khuzuhu sinatun wala naw, yake cewa gengedi ko bacci baya riskar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Sai yace lahu ma fis samawati wa ma fil ard, duk abinda ke cikin sammai da kasai gaba daya mallaka ne ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, bai ya tarayya da kowa, kuma duk halittun da suke cikin sammai da kasai gaba ɗayan su Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ne ya halicce su, ba wanda ya kama masa, kuma babu wanda yake tarayya da shi a cikin dukkan halittun da suke cikin sammai da kasai, shi kadai ya halicce su. Sannan kuma duk abin da yake cikin sammai da kasai gaba ɗaya, wannan bayi ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. In kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abda, shi ne yace lahu ma fis samawati wa ma fil ard, shi yake da mallakar abin da ke cikin sammai da kasai gaba daya, kuma duk abin da yake cikin sammai da kasai gaba daya halittar shi ne, sannan duk abin da yake cikin sammai da kasai gaba daya bayin sa ne. Sai yace man zal ladhi yashfa'u indahu, wane ne wanda zai yi ceto a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama, wane ne zai ma Allah karan tsaye? ya bigi gaba ya ceci wanda yake so ya ceta ba tare da samun izini na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Amsa ai babu. An gane ko? Dan haka nan manzon nazi sai ka ce ai la ahada yashfa'u indahu illa bi izni. Ai babu wanda zai yi ceto a wajen Allah a ranar kiyama sai bayan samun izini na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda karin bayani zai zo nan gaba. Sai ya ce ya alamu ma baina aidihim wa ma khalfahum. Ubangiji ta'ala yana da sanin abinda ke gaba-gabayinsa shine na al'amarin lahira, wa ma khalfahum da abinda yake bayansu kenan na al'amarin duniya, abinda suka baro baya, to Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yana sanar da shi. Sai ya ce wala yuhiquna bi shay'in min ilmihi, wato bayi ba sa iya kewayewa da wani abu na sanin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Ma'ana duk wani abu wanda yake na sanin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala bayi sun yi kadan su yi sani sai dai abinda Allah ya sanar da su. Kamar yadda mala'iku suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah ba mu da sani game da komai sai abinda ka sanar da mu, domin kai kai ne al-alim kuma kai ne al-hakim. Shine illa bima sha'a, sai dai abinda Allah ya so ya sanar da su kadai shine za su iya sani. Sai ya ce wasi'a kursiyuhu samawati wal arda, kursiyunsa ma'ana kujerarsa ta mulki, wato ta yalwaci sammai bakwai da kasai bakwai, ma'ana ta fi sammai bakwai da kasai bakwai fadi. Abinda ake nihi da kursiyu a nan kujera ce ta mulki ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, kuma kursiyu kujera ce ta musamman ta bambanta da al'arshi, al'arshi daban kursiyu daban. Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara masa yadda ya tabbata hadisi daga gunsa, wannan kursiyu yake cewa gurbin diddige ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, duk girman kursiyu wato gurbin diddige ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Ai an san diddige a Hausa ko? To Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yana da diddige kamar yadda ya tabbatar ma kansa, bayani zai zo nan gaba. Manzon Allah yake faɗa yake cewa wutar jahannama a ranar kiyama ba za ta gushe ba, ana jefa mata waɗanda suka cancanta a jefa mata, tana laƙumewa tana haɗewa, sai ta ringa cewa halimin mazid, shin akwai ƙari, shin akwai ƙari, haka take faɗa. Yau mana ƙulu li jahannama halimin talati wata ƙulu halimin mazid. Manzon Allah ya ce ba za ta gushe ba, ana jefa mata tana haɗewa, ana jefa mata tana haɗewa, tana cewa shin akwai ƙari. Manzon Allah ya ce hatta ya ba'a alaiha rabbul izzati qadama, sai an kai lokacin da Ubangijin girma da buwaya ya dora diddigensa a kanta. Manzon Allah ya ce fa yanzawi ba'duha ba'da, junanta da juna sai ya kule, sai ta ringa kaf kaf kaf, ma'ana ya isa ya isa ya isa, yanzu na cika, dama alkawari ne Allah da ya yi cewa sai ya cika ta. To duk wanda ya dace a jefa an jefa, kuma tana nema a kara mata. Halitta za a yi sabuwa a ida cikewa, adalci na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya ci karo da haka, ma'ana Allah adalin sarki ne. Don haka a nan alkawalin da ya cike cika alkawalin shi, a nan Allah sai ya dora mata diddigensa gaba ɗayanta, sai ta yamutse, sai ta ringa cewa ya isa ya isa ya isa ya isa, yanzu na cika. To don haka ita wannan kursiyu ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yake cewa kursiyun Ubangiji Subhanahu wa ta'ala girmansa, manzon Allah ya ce idan ka dangana girman sammai bakwai da kasai bakwai gaba daya, idan ka dunkule su ka jefa su cikin kujerar sarauta ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, tamkar ka jefa zobe ne a cikin sahara. An gane ko? Tamkar ka dauki zobe fa ka jefa shi a cikin sahara, wannan sahara duk girmanta gaba daya shine girman kursiyun kujerar, sammai bakwai da kasai bakwai gaba ɗayansu shine girman wannan zobe, wanda daga sama ta farko daga ƙasa sama nan zuwa sama ta farko tafiyar shekara 500 ne, wanda duka ya gabata a darasinmu na tauhidi. Sannan daga sama ta farko sannan zuwa ta biyu zuwa ta uku zuwa ta hudu zuwa ta biyar, to girman sammai bakwai da kasai bakwai gaba ɗaya idan ka dangana shi zuwa girman kursiyun Ubangiji bai wuce ba, ka bar ka dau zube ka jefa shi a cikin sahara. Ita kuma kursiyun duk girmanta gaba daya idan ka dangana shi zuwa girman al'arshin Ubangiji, shi ma tamkar ka dauki zube ka jefa a cikin sahara. to ita wannan kursiyu gaba ɗayan ta gurbin duddige ne na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Allah kadai ya san iyayen da girman sa yake, dan haka yace wasi'a kursiyuhu samawati wal arda, wato kursiyun sa kenan tafi fadin sammai bakwai da kasai bakwai. Sai yace wala yahuduhu hifzuhuma, kiyaye sammai bakwai da kasai bakwai da duk abin da yake cikin su na halittu, baya nauyaye Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya gajiyar da shi. An gane ku? Sammai bakwai da kasai bakwai Allah shi yake rike da su, kuma shi yake gudanar da lamarin duk abin da ya halitta a cikin sammai bakwai da kasai bakwai. Amma Allah har yau bai gaji ba, kuma sannan ba zai gaji ba. Shi yace wa laqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma massana min lubu. Wahala ko gajiya ba sa rizkar Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, dan haka yace wala yaquduhu hifzuhuma, kiyaye sammai bakwai da kasai bakwai baya nauyin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Sai yace wa huwa al-adiyu, shine madaukaki, daukaka ta kowace fuska, domin yana da daukaka kala uku. Akwai uluwu zati, daukaka ta zati, Allah ya daukaka akan al-arshin sa kamar yanda ya bada labari ar-rahmanu ala al-arshi stawa, da zatin sa ya daukaka akan al-arshi daukaka wanda ta dace da girman sa. Sannan kuma uluwu sha'an ne, dukkan lamarin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala lamari ne madaukaki, shi yake da sunaye cikakku da sifofi waɗanda suke cikakku. Sannan kuma shi ne yana da uluwul qahar, daukaka ta rinjaye, shi yake sama da kowa da komai, kowa da komai da ka sani a ƙarƙashin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake. Allah shi yake rike da kokowar kan kowa da komai, Allah shi yake tuka bayansa yanda yake so a yi haka za a yi, ba wanda ya isa yi yanda yake so. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin wa huwa al-qahiru fawqa ibadi, shi yake sama da bayansa da rinjaye, sai abin da yake so za a yi. To shine yace wa huwa al-adiyu, shine madaukaki, al-azim kuma shine mai girma. Wannan aya tana da bayani mai dan tsawo mai gamsarwa a ciki, insha Allah sai dai darasi ne zuwa. Amma abinda muke so mu gane a gurguje anan, kaga anan Allah ya tabbatar ma kansa suna na Allah, sannan ya tabbatar ma kansa cewa shi al-hayyu ne, sannan ya tabbatar ma kansa cewa shi al-qayyum ne, sannan ya kore ma kansa gengedi da bacci. An gane ku? Sannan kuma anan ya nuna ba wanda ya isa ya masa karan tsaye a ranar kiyama ya bugi gaba ya cece wanda yake so, dole sai idan Allah ya bashi izini bayani zai zo akan haka. Sannan kuma anan ya nuna mana girmansa, yanda cewa iliminsa ilimi ne mai fadi, kuma babu wani wanda ya isa ya san wani abu daga cikin ilimin Allah sai abinda Allah ya ga dama ya sanar da shi. Sannan ya nuna mana yana da cikakken mulki, domin yana da kujera ta sarauta wadda ta fi girman sammai bakwai da kasai bakwai. Sannan ya nuna mana kudurar shi da iyawar shi, cewa sammai bakwai da kasai bakwai da duk abin da yake cikin su ba sa nauyaye shi. Kaddar cewa yanzu a baka dan dutse ka rike shi, in zaka iya yin minti 30 da wuya zaka iya yin awa guda, to amma sammai bakwai da kasai bakwai da duk abin da yake cikin su na halitta Allah shi yake rike da su. Inna Allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula, Allah shi yake rike da sammai bakwai da kasai bakwai, shi ya hana su gushe daga yanda suke da ya halice su. Sannan kuma duk abin da yake cikin sammai bakwai da kasai bakwai shi yake gudanar da lamarin su, kuma wannan bai nauyaye shi ba, tunda ya halici duniya Ubangiji Subhanahu wa ta'ala shi yake gudanar da lamarin bayan sa. Sai yace wa huwa al-adiyu, an gane ku? Kaga anan kenan da yace wala yahuduhu hifzuhuma, ya kore ma kansa gashiya, domin gashiya aibi ne da tawaya. Sannan kuma sai ya tabbatar ma kansa suna na al-aliyu da al-azim, wanda a karkashin wannan al-aliyu yana da sifa kenan shine, gane ku? Yana wannan a karkashin kenan yana da sifa kenan ta al-udu, kenan shine daukaka. Sannan kuma yana da sifa ta al-azma, kamar yanda bayani zai zo nan gaba. Dan ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayka.